نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم شاترة نوت رمضان شكرا تدبو ديد تريه لدى أربعين دشيدة هدرية واندي داتي نشاترة نوت أكو شكرا تدبو بيو دا عشرين دا بيار ميلادية zamu dora kan karatunmu na iyaye mata a garin Kumu Akwa local government jihar Gombe Nigeria. Yanzu za ku yi tunawa darasinmu na yau, insha Allah muna magana ne akan abin da ya shafi wani abu na zamani da ake yi family planning, hana ɗaukar ciki, da wanda ya halatta da wanda bai halatta ba. Ajiya mun yi bayani akan tsarin da shari'a ta bayar dangane da wannan matsala ta family planning ko ɗaukar ciki. Yaushe ake yi, yaushe ne ba a yi, yaushe ya halatta, yaushe ne bai halatta ba. Muka ce akwai tsarin iyali ko hana ɗaukar ciki da mace ce ita kadai take yi ta bangaren ta. Muka kawo misalai su laulab kenan, da su allurai, da su kwayoyi. Akwai kuma wanda namiji shi yake yi, wanda shi ma muka bada misali ya shafi ɗan namiji ne kawai. Sai kuma wanda su biyun suke haɗuwa su yi da yarjejeniya, shi ne alwasa'il musharaka bainal zawjain, hanyoyin dakatar da haihuwa ko hana ɗaukar ciki da ake yi tsakanin miji da mata su biyu da yardar su. Shi wannan wanda tarayya suke shi ne nisantar juna da rashin yin alaƙa ta aure a wasu lokuta ƙayyadaddu ko su kwanaki sanannu, sai su guje wa junansu a shimfiɗa don saboda kada wannan abin ya faru ɗaukar cikin. Kuma na gaya muku likitoci suna magana kamar dabda fara al'adar mace, an ce dabda fara wata, ma'ana tana yin a wata, tana yin farkon wata take farawa ta kwana bakwai. To irin ƙarshen watan baya kafin ta fara haihuwa, ai ta fara ɗaukan ko ta fara al'ada da 'yan kwanaki, sai a ƙaurace mata a shimfiɗa. Sannan kuma bayan ta gama al'ada tana kammalawa ranar farko, rana ta biyu haka, shi ma sai su ƙaurace wa juna. To wannan abu ne da ya shafe su su biyu, tunda sun aminta sun ga za su yi haka ɗin ba da fi za su yi. Abu na biyu yau da za mu tattauna ko ce na farko shi ne menene manufar yin amfani da wani abu na zamani wajen tsarin iyali ko hana ɗaukar cikin mace. Na farko shi ne ana gudun haihuwa ne, ana yin tsarin iyali ne don kada a haihu. To shi kada a haihu nan yana iya zuwa da manufa mai kyau, yana iya zuwa da mummunar manufa. Idan da kyakkyawar manufa ne, to kenan ya halatta a yi tsarin iyali a dakatar da haihuwa. Wanda zan zo in faɗi uzurori da shari'a ta ba mu dama mace za ta iya dakatar da haihuwa ko a dakatar mata da haihuwa. Adamul injab. Abu na biyu, wasu suna tsarin iyalin ne don su daidaita tsarin ƴaƴansu, su daidaita tsarin ƴaƴa, kar su tara ƴaƴa barkace, ko kuma kada ƴaƴansu zama ba akan tsari ba, cinkus. Ba a gama kulawa da wannan ba wannan ya zo, ba a gama kula da wannan ba wannan ya zo. To akwai wanda kuma suke da ma ka'idar kawai sai ta ittifaki da ita da mijinta, kawai ita ya'ya biyu za su haifa, ko ya'ya uku kadai ko hudu, ya danganta ga ra'ayinsu. Akwai masu yin wannan ra'ayin. Wannan shi ne ake cewa tahdidun nasab ragbatihima fi akthar min dhalik. Da miji da mata su haɗu su ce ba za su ƙara haihuwa ba, kawai ya ishe su. Sai ki ga ana ta haihuwa a maƙota su ku shiru, ita ba ta damu ba, shi ma bai damu ba. Wannan abu har ya kai ga wasu ƙasashe. A wasu ƙasashe yanzu a duniya tsarin haihuwar ma ya koma hannun gwamnati. Eh, wasu ƙasashe ba tsarin haihuwa yana hannun gwamnati. Gwamnati ce take da ikon ta ce ga 'ya'yan da za a haifa, a dole kuma a bita, a ce duk wanda ya kuskura ya haifi ɗa ya kai kaza, to za a hukunta shi, ko a kashe shi, ko a kashe ɗan, ko kuma a raba shi da matar, ko dai wani hukunci dai da suke. Kamar irin ƙasar China suna da wannan, kowane mutum akwai ƙa'idar ɗan da zai haifa, ba a ganinsa da 'ya'yan rakacan. Ki ga mace ɗaya da 'ya'ya biyar, bakwai, takwas, tara, goma, ina ba sa yi. To har wani, har wata allura ake yi wa namiji. Duk wani namiji sai hukuma ta ce a kai shi asibiti, in yayi aure za a yi masa wata allura. Ana ce da shi at-taqimul ilzami, wani rigakafi ne na dole da za a yi mutum. Idan aka soka maka allura kai namijin, to baka yi saka bi yaya sama da biyu a duniya ba, ko ɗaya ko uku yanda suka tsara. Su ba su yadda ba ma ku je ku yi family planning ɗin ku kaɗai a gida. Kawai gwamnati ne za ta sukuma maka allura. A ƙasar India akwai inda ake wannan, ƙasar China daman su wannan sanannen abu ne suna yi. To malamai suka ce wannan haramun ne. Haramun ne gwamnati ta shiga cikin wato harkar ƙayyade iyalin mutane dangane da gwamnati ita za ta ce ga yayin da za a haifa. Tunda Annabi ko bai yi ba sallallahu alaihi wa sallam, bayan bai yi ba kuma akwai manufa ta Yahudanci a ciki. Wanda misali idan ƙasashen musulmi ne ba a so su yawa, za ka samu azzalman shuwagabanni marasa tsoron Allah. Ko aka ba da dama kowane ko ga wani gwamna ko su 'yan majalisi ko su sanatoci ko wani shugaban ƙasa zai iya zuwa ya karɓo wani tsari daga ƙasar Turai, saboda ana ga musulmi sun yi yawa, a zo a kafa musu wannan doka a hana su haihuwa. Kamar yadda yanzu ma a cikin hikimomi da dabaru suna bin hanyoyin da za su yi su rage yawan haihuwa. Akwai waɗanda suke fahimtar cewa wahalar da ake yau wai an yi yawa ne, talaucin da ake fama a Najeriya wai an yi yawa ne, talaucin da ake fama a ƙasashen Afirka an yi yawa ne, ba su da tsari na haihuwa. Akwai wanda ma na gani wani rubutu yana cewa babban maganin koren talauci a irin ƙasashen mu ɗin nan a karkashe mutane su mummutu sai a zama 'yan kaɗan. In an rage su aka zama 'yan kaɗan, to komai zai wadaci mutane. Shi a tunaninsa ya ce amma tunda an yi yawa ya za a yi kowa ya samu motar hawa, ya za a yi kowa ya samu gidan zama, ya za a yi kaza. In ji shi da fara jahili cikakke kafiri ma. To irin wannan dole ne mutane su yi takatsantsan. Duk wata hukuma, duk wani ɗan siyasa kar ya yadda ya je karɓo wani tsari daga hannun turawa da sunan cewa za a taimaki mutane a daidaita musu tsarin haihuwa. Su suna bakin cikin su ga musulmi suna da yawa. Mun kuma annabi ya ce mana tanaka huta nasalu, ku yi aure ku hayayyafa. Ya ce zan yi alfahari da yawan ƙuranin tashi alƙiyama. Allah ya mana afuwa, Allah ya sa mu dace. To amma akwai abubuwa da ya kamata mu ƙara tattaunawa da ku akan abin da ya shafi tsarin iyali ɗin nan. Na farko dai ita haihuwa, wasu malaman suna cewa ba dole bane haihuwa tsakanin miji da mata, amma dai diddiga yana cikin manufar yin aure a haihu. Amma ba dole bane haihuwa. Me ake nufi? Ba dole ne sai miji da mata sun yi ta kokari sun haihu ba. Idan aka ce dole ne sai an haihu, ina so ku gane bayani. To kenan wanda ya yi sakaci bai haihu ba, Allah zai kona shi? Yawwa! To kin ga kenan ba dole ba ne. Amma dai abu ne mai kyau, kamar yadda muka yi bayani, yana da falala kuma akwai amfani a rayuwar ɗan adam. Idan mace ba ta haihuwa, shari'a ba ta kallafa mata dole sai ta kashe kuɗi ta nemo maganin da zai sa ta riƙa haihuwan nan ba. Idan namiji ba ya haihuwa, bai samu ɗa ba, in ya yi ra'ayi, in ya ga yana da sha'awar ɗa, ya je ya kashe duk kuɗin da zai kashe wajen neman magani ya samu ɗa. Idan kuma ya ga mai da ra'ayi kuma Allah ya kaddara gashi ba ya haihuwa, ya zamansa haka. Ba dole ba ne. Ya isa haka, kai kuna ɗaukar hankalinmu ba? Ina so ku nutsu ku fahimci karatun nan. Yanzu idan miji ya auri mace, kuma Allah ya kaddara ba ta da ƙwaiƙwaye na haihuwa a jikinta, to ba wani dalilin da za yi ta gaba da ita, yi ta faɗa da ita, ke bara ki tafi gidan ubanki, ki je su nema miki magani ba? Ke kin san ba ki haihuwa? To kaza. Ba dole bane idan mace ya zama tana da lurar ba ta haihuwa, wai sai ta nemo magani ta haihuwa dole. Haka shi ma namiji, idan ba yi da lafiya, Allah ya jarrabe ki mijinki baya haihuwa, to ko dai ki rungumi kaddara ku ta zama a haka, ko kuma ki nemi ya sauke miki. Amma maganin a tilasta masa sai ya je ya kaso kuɗi ya nemi magani don ya haihu, to ai haihuwar ba dole bane a shari'a. Allah ya sa dai ƴan uwa za su gane bayanin nan. Ina wannan bayani ne don mu rage yawan faɗa da mutuwar aure da yake faruwa tsakanin ma'aurata guda biyu akan wannan. Inda a ce haihuwa dole ne, ta yadda za a zargi miji don baya haihuwa, ko a guji miji saboda baya haihuwa, ko a guji mace saboda ba ta haihuwa, ko har ma ya zama a yi faɗa ko a yi wani abu na rashin kyautawa, to ai da Allah bai mai da ɗaya daga cikin ma'aurata ya zama a ƙimi ba, mai a ƙimi ya zama bakarare. Yanzu a wani gidan zaki ga lafiya lau ita matar ita tana iya haihuwa, amma namijin bai ɗauke da ƙwaiƙwayen haihuwa a maniyinsa, kuma shi haihuwa ba wai tsabarin yawan saduwa da mace ba ne, kuma haihuwa ba wai sha'awan namiji ya kusanci mace ba ne. A'a, wata halitta ne da Allah yake yi wa kowa a jikinsa. Wani za ki ga a shekara sau ɗaya ma wataƙila ya sadu da matarsa, yana aiki a wata ƙasa, amma sau ɗayan nan da ya sadu da ita ta ɗauki ciki, tun da ya gamu da ita sau ɗaya ya tafi, bai dawo ma sai bayan shekara biyu ta dauke cikin ta. Wani kuma a shekarar nan kullun sai ya sadu da matarsa suna ta kokari da ita da shi amma Allah bai bayar ba. To anan gurin babu hankali babu tunani a ciki, mutum ya ci sukan matarsa ko ce ta zargin mijinta cewa ya ki yi kokari ma ya haihu. Yanzu ga wance ta haihu mace, wato ana kawo mana fatoyi ne wani abun sai ga kaman ma ba za a iya yin sa ba amma ana yi. Ta zo ce mai kuka, me ya dame ki? Ita yanzu bata gane wannan abun ba, yanzu ga kawarta ta riga ta aure shekara biyu, ga wance ta riga ta aure shekara kaza, ga wance duka duka badin nan ba nan ta aure, yanzu ga shi suna za a yi a gidanta kaza, ita kuma ga shi nan tana zaune, wannan mijin fa ta sa a gaba take masa kuka take gaya masa wannan. Kin ji sai ka ce dan ruwa ne a rijiya zai zura guga ya je dauko ya bayar. Ku zama masu ilimi kuma ai baiwar ku ne, ni kam sai dai ai ka zo kaza kaza kaza. Wannan mace ce take gaya wa mijinta cewa tana masa kukan ya kiye himma ya kokari ta haihu. Wannan jahilci ne, wannan rashin ilimi ne. Ki nemi da a wajen Allah, ina fata ana fahimta. Allah ne ya riga ya raba, ya habu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah ya ga dama ya ba wani mata, Allah ya ga dama ya ba wani maza, wani kuma a hada masa ƴaƴa maza da mata, wani kuma a mai da shi aqimi bakarari. To wannan kenan. Abu na biyu, ya halatta a auri matar da ba ta haihuwa? Ya halatta a auri mijin da baya haihuwa? Wannan ba wai shakka yake ba, an tabbatar kawai shi kawai Allah bai masa rabo ba baya haihuwa. Ya aura ba haihuwa ta gudu, ya aura ba haihuwa ta gudu, ya da aura ba haihuwa, ita mata ta tara kayanta. Duk matar da ta zo ta shekara 1 2 ba a samu sai ta ce to ni kam mikan hukkan dare dare wala mikan mi dillai mikan mi jabata mikan mi jodata mi jodata mi wala danyukin mi danyata mikan mi dillai. A ba ta takaddanta tunda bara ta haihu ba nan gidan ta ji. To irin wannan namiji aka gane ba mai haihuwa bane, akwai laifi idan wata mata ta ce ita kuma ta ji ta gani shi take so a haka ta yadda baya haihuwa za ta aure shi, akwai laifi? Babu laifi. Ya halatta a auri mutumin da baya haihuwa? A idan aka je bara aure shi ba zina zai yi? Wata kila akwai matar da ita din tana haihuwa amma ba ta da ra'ayin haihuwa, ko a cikin ku matan ai akwai? Akwai wanda tana ganin haihuwa wahala ne, wahala daga jiki ne, kaza kaza, kullun jego, kullun ciki, kullun waye, akwai masu wannan. Da haka idan wata ta yi ra'ayi a karan kanta ba wai tare da ta yi allura ko ta yi wani abu ba, ta ga ita ba ta son haihuwa, ta je ta nemi wani miji wanda baya haihuwa ta aure shi ba ta saba Allah ba. Haka inda wani namiji kamar yadda ake yi yanzu yace shi zai aure, zai ƙara aure amma yana so a samu masa bakarariya. Me bakarariya? Juya. Me juya? Wanda ba ta haihuwa kawai ita yake so, ko a nemo masa wata budurwa da aka tabbatar yayanta ta yi aure yau shekara 13 ko bari ba ta taba yi ba. Yace irin wannan yake nema, kandanta yake nema, daidai dinsa kenan. Ko wata bazawara da ta yi aure auren abun ya gagara, ya ce shi kuma ita yake so, bai saba wa Allah ba, ba laifi ya yi ba. Matar Annabi Ibrahim da matar Annabi Zakariya, duka waɗannan annabawan Allah ya haɗa su da matan da ba su haihuwa. Matar Annabi Ibrahim da mata Annabi Zakariya, mata Annabi Ibrahim an kai lokacin da an nema aihuwar babu. An ce Annabi Ibrahim yana da shekara 120, matar tana da shekara kusan 90, amma Allah da ya tashi musu kyauta, sai ya ba su Annabi Ishaq. Annabi Ishaq mahaifiyarsa ba mai haihuwa ba ce, Allah ne ya ga dama ya canja abin don ya nuna mulkinsa da sarautarsa. Sun cire tsammani a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha, tace yaya za a yi na haihu ni ina tsohuwa, ga miji na tsoho, lalle wannan shehu Najib abu ne mai ban mamaki. Allah ya ba su Ishaq. Annabi Zakariya shi ma matarsa ba ta haihuwa, kuma ya aure ta, kuma suna zaune. Shi ma ɗin Allah da ikonsa sai ya ba shi Annabi Yahaya. Annabi Yahaya mahaifiyar Annabi Yahaya kwata-kwata ba ta haihuwa, shi aka ba ta kawai, daga nan kuma aka rufe. To anan me yasa na kawo muku wannan isoshi guda biyu? Saboda akwai iyayen da suke zagin namiji, suke cin mutuncin namiji, aikin banza, ka je ka auro wata juya, ka auro wata bakarariya, sai cin kudinka take yi, ba ta haihuwa, kaza kaza, mu wallahi ko yanzu kaza kaza kaza, ai ta cuce ka shekaru kaza, ba ka haihuwa, kaza kaza kaza. Ana so a zuga shi ya kori baiwar Allah saboda ba ta haihuwa. Sai ki ce ai mata Annabi Ibrahim ma ba ta haihu ba, mata Annabi Zakariya ma kaza, su ma dan annabawan Allah ne, Allah ya nuna musu ya buga wata mu'jiza a kansu, mu'jizar ta tabbata cewa ga yanda aka haife su ko suka haifar. Da haka yanzu an gane ba matsala don a zauna da wanda ba ya haihuwa ko? To amma in mace tana da ra'ayi kuma, ina so rufe da wannan, ba kuma dole ba ne sai kin zauna da wanda ba ya haihuwa ba, ra'ayi ne. In kin ga za ki iya zama ba ki haihu ba, ba matsala don ba ki samu ƴaƴa ba, je ki zauna ki ta biyayya da ladabi da biyayya ga miji, Allah sa albarka. ƴaƴa kam sai dai ki gani a titi na wasu. Ra'ayinki ne ko ba ka bane? Ra'ayi cin tsiran mata, me ya fara yana cin tsiran mata? Haka idan namiji yana zaune da mace ba ta haihuwa, bai yi laifi ba, ya ci gaba da zama da ita. Haka kuma in namiji ya auro mace ya bayyana gare shi ba ta haihuwa, ya gaba zai iya zauna ya tirke ta, ya ajiye ta, ya ta ciyar da ita, yana wahala a kanta kuma ba ta haihuwa ba, ya ga zai sallame ta ya ba ta haƙuri? Idan ya yi haka bai yi laifi ba, bai saba wa Allah ba. Dukkan ɓangarorin guda biyu, duk wanda ya ce bai yadda ba, to ba laifi ya yi ba. An sha kawo mana matsaloli irin wannan, ni wallahi ba zan iya zama da shi ba mallam, ni na gaji yau shekara 13. Kawai na yau ƴaƴansu 5-6 wata ƴaƴanta kaza, mallam ni gaskiya ina sa haihuwa, mutumin nan wallahi mallam ni ba zan iya masa biyayya ba, ni na ga na tsane shi, na tuno ni ba mai fada shi ba, sai in ji ba daɗi, gaskiya mallam ba zan iya ba, kaza kaza. To kin ga da ki je ki shiga wuta, baki bi mijinki ba, banda ki nemi ya sauke miki, ki je Allah ya baki wani bazawari, ku je ku ta fama, Allah ya kawo ƴaƴa masu albarka. Iyaye, idan wata mace ta bandare, ta busare, ta bukare, ta ce ita ga yanda take so, ta fi son mai haihuwa, to ku yi haƙuri, ku nemi mata ƴancinta, ta fita Allah kawo, saboda tana son haihuwa. Idan kuma Allah ya sa mai maiƙo aka samu, akwai babbar inuwa da ɗan abubuwa, ba matsala na kashewa. Tunda daman yawanci mata ai abin da yake zaunar da ku kenan, sai dai Allah kiyaye. Kwadai san duniya na hauka, burinta mai maiƙo, in dai da biyan bukatunta ko ma shekara nawa za a yi mata haihuwa ita bata damu ba in dai abubuwa suna shiga suna fita kika ga zaki zauna a haka saboda kina tunanin ki binne shi ki samu gado tunda yawanci mata ku yanzu abinda kuke gani namiji shine gawa kafin ka mutu an gama lissafa gadonka ana kallon namiji yana tafiya je da gani yake gawa ce kawai take tafiya Allah shirye ku da wannan san duniya Allah mu ma ka kara mana nisan kwanan nan wallahi mu dade mu ta binne matan nan namu ha ya ba za ku ce amin ba duk wata mace in kace mata fata na Allah ya taimake ni in binne ki sai kaga ta bata rai ita ta fusan a ce ita za ta binne ka mana ka riga ta mutuwa ta kwashi ɗaya bisa takwas ɗinta wannan rayuwa Allah mana afuwa Allah dai shi ya bar wa kansa sani rayukanmu suna hannun Allah to yanzu a nan gurin mun sani cewa haihuwa neman ɗa abu ne mai kyau a shari'a shari'a ta kwadaitar kamar yadda muka yi bayani a cikin manufofi na aure shine a samu haihuwa فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الله يجب أن تساعد سوء كنما أبن الله يباكو نهايهوا كما ناكا يموكو هايهوا بادولة بني نافا ناكو هايهوا بادولة دولة بني إنشي بادولة دولة بني تيند كده أزو دم وتبات هايهوا أني ما أتشبو تنشي تكو أولاك أنت تاكو كموني باي هايهوا أتشي كده كومي ميسا دم بادولة با ba inda Allah ya ce dan baka haifa za a saka wuta ba inda Allah ya ce dan baka haifa za a saki wuta ina fata na fahimta babu wani laifi dan mutum bai haifa ba to shine malamai suke cewa idan wani uzuri ya gindaya na rayuwa mutum yayi amfani da wasu abubuwa na zamani wajen hana daukan ciki saboda wani larura a rayuwa babu laifi yanzu ina so in kai mu ga zai shi cewa ashe shari'a ta bada dama za a iya family planning za a iya daidaita haihuwa idan akwai wata larura da ta gindaya ina fata ana fahimta ya halatta mace ta yi amfani da kwayoyi da zai dakatar da haihuwa saboda wani uzuri da ta sani ni ban san uzurin ba amma dai ya zama uzuri ne karɓaɓɓiyar shari'a ba wai tsabar tasakhut fushi da kin arzikin da Allah ya maka na yaya ba kai ya zama haka misali idan haihuwar ya zama zai iya jawo mata wata matsala a rayuwa duk wanda haihuwa ta zama za ta zama mata matsala a rayuwa to ba laifi in ta sha kwaya ko an mata allura ainihin wato dan a samu saukin haihuwar wannan ba laifi tunda ai kun ga akwai uzuri abu na biyu idan haihuwar zai iya taba lafiyarta likita ya faɗa cewa wannan fa in ta ci gaba da haihuwa lafiyarta akwai hadari to wannan ba laifin ta yi tsarin iyali hana haihuwa da izinin mijinta amma saboda idan bai yadda ba kuma to kin ga sai dai ya sauke mata ta je ta daidaita da mijin da shi ba damuwa dan ba haihu ba a gidansa kuma da mun na gaya muku mace ba ta yin tsarin hana haihuwa a gida yin daukan ciki sai da izinin mai gida sai dai an fahimci akwai wani nau'i na zalunci ko ya bada wata doka ta cutarwa ya halatta mace ta yi amfani da waɗannan abubuwa na hana haihuwa idan akwai uzuri karɓaɓɓe kuma malamai suka ce duk matar da za ta yi tsarin iyali to ya kamata ta nemi likita mace kamar wanda ake sa laulab ɗin nan loop kenan da wanda ake saka implant da wanda ake sa waye-waye wanda sai an taba jikin mace da wanda ake buɗe an aure mace a saka to gaskiya ki kokari ki nemi mace ta yi miki an gane ki nemi mace ta yi miki idan akwai wasu matan ko wata matar a wani likita wata likita a wani gari to ki tafi wani gari ki je a yi miki a can haramun ne mace da zai daure mahaifarta ba tare da larura ba haka kurin mace ta ce ita ta daina haihuwa me dalili haka kawai ra'ayinta ne ta je ta sa a daure mahaifa rabtul umbub ake cewa ba tare da lalura ba kai koda mijin ya mata izini to wannan haramun ne ku fahimci ni haramun ne mace ta hana kanta haihuwa ta je a daure mahaifarta a toshe ta ba tare da larura karbabbiya ba kuma koda mijinta ya yadda ya ce eh je ki haram ne saboda kawai yanzu ta waye gari tana fushi ne da kyautar Allah da yake wa dan adam na yaya ina fata ana bayyana me misalin su shine waɗanda turanci da rayuwar turawa take ba su sha'awa ta ga baturiya yatta ɗaya kawai ko bature ɗansa ɗaya ko yaya biyu sai kare ita ma irin wannan rayuwar take so ta yi ɗaya ɗaya ko yaya biyu kawai sai su yi ta kiwon karnuka a gida ba kai kiwon ɗan adam ba ai ka yi kiwon kare asara goma da ɗari Allah kiyaye mu amma idan akwai larura babu damuwa kamar wanda take haihuwa ghairu mu'tada haihuwar da ba normal haihuwa ba tana ta daukan ciki wani kan wani ga shayarwa ga ciki ga shayarwa ga ciki to wannan gaskiya a za ta iya yin tsarin iyali mai haihuwar kunika ya halatta ta yi haihuwa ta yi tsarin iyali mace ta biyu ita ce matar da take ba ta haihuwa sai da tiyata sai an yi CS kuma tiyatar nan likitoci suna faɗan akwai wani adadi da aka kayyade wa ƴa mace da shi ne za a yi mata ta ci gaba da haihuwa to idan ya zama mace ya bayyana akwai larura kullun haihuwarta ba ta da numfashin da za ta haihu sai an farke ta to sai ta ga za ta yi tsarin iyali dan ta takaice yawan haihuwar saboda rayuwar ta wannan ba ta saba Allah ba idan ana yawa wahala wajen haihuwarki sai rai kaman ya kusa fita in dai zaki haihu kaman sai an ma cire rai dake in ta dauki ciki te ta suma da kyar take kai cikin nan ita ma wannan ba laifi mijinta ya je a mata allura ko a daidaita tsarin haihuwar ta rinka hutawa duka wannan uzurori ne da shari'a suka bayar cewa kai da macen da aka aure ta ana ganin gangan jikinta da shekarunta da kuma yanayin halittarta ba za ta iya rike ciki ba ta yi wuri ta yi hu kuma yarinyar da ta fara al'ada a shekara tara misali shekara tara kuma sai aka yi auren ta tana shekara tara to sai aka ga tunda tana al'ada in dai namiji ya kwanta da ita to za ta iya daukan ciki to sai aka duba a ce yanzu yarinya ai shekara goma a ce an ganta da ciki niki niki da goyo ai akwai cutarwa karfin kashinta bai kai ta iya haka ba to wannan ya halatta ai tsarin iyali ai tsarin haihuwa saboda karancin shekarunta a dan dakatar da haihuwar ta yanda likita ya ba da shawara ko kuma mamijin ya dan kaurace mata saboda shi ma fara tsarin haihuwa ga yarinya da bata taba haihuwa ba kurin a fara surkuma mata allura shi ma yana da nasa matsalolin amma iyaye ku kula masu yi wa ƴaƴansu auren wuri akwai wasu da gansa karama ce kina zuwa gidan za ganta yar prit wai ita ma matar aure ce to ba ma baki daukan cikin da renon cikin da naƙudar ya zama mata wahala ba karamar wahala ba wataƙila a rasa ranta ko kuma a rasa abu biyu a rasa cikin a rasa ta to wannan ba laifi dan an yi amfani da wani abu da za a hana haihuwar har zuwa wani lokaci wannan ita ce a matar da kenan haihuwa ta zo mata ana ganin jikinta bai dauka ba akwai wanda kuma ba lafiya yanzu kamar mata masu ciwon suga likitoci suna bayanin cewa duk macen da take da ciwon suga to dakon ciki da daukan ciki da renan ciki da larurorin ciki yana da wahala a gare ta sannan kuma haihuwar ma tana da hadari a gare ta sai dai wanda likitoci suka duba suka ga irin nau'in ciwon sugar nata watakila mai dan sauki ne zai iya yiwa ta hada biyu ga ciwon suga ga haihuwa yanzu mai ciwon suga in ya zama za ta haihu sai an mata tiyata to mai ciwon suga shi in ciwo ya same shi a jiki sai ya dade bai warke ba idan ana warkewa a wata ɗaya shi zai iya wata biyar ma bai warkewa in kurji ya taba mai ciwon suga in kurjin yana warkewa a sati biyu shi zai iya wata biyu bai warkewa but ul bur jinkirin warkewa kin ga wannan mace tana da wannan larura ta je aka yi mata tiyata aka farke ta ga jego ga ciwo ga cuta watakila infection yanzu ya shiga mata jini ya ta zuba a ruwan tiwa a jikinta larurori da yawa masu yawa to wannan ghairu musta'idda sihhiyan kenan wannan bata shirya ba a lafiyance ba za ta iya jurewa ba da haka ya halatta a yi amfani da abinda za a dakatar da haihuwar ko tana so ko ba ta so ina fata ana fahimta malamai dai cewa suka ce ba a yin family planning tsarin haihuwa ba tare da larura ba shine abinda suka ce ina fata ana fahimta kenan ba a hana mace ta haihu sai da larura Allah ya mana afuwa akwai waɗanda jiya mun yi bayani suna yin abinda ake cewa tsarin iyali wa matansu na azalu azalu shine mutum yana saduwa da mace sai ya kiya bari maniyin sai haɗu da nata maniyin sai inzali a waje to wannan ya juzu ma alkaraha haka malamai suke cewa amma kuma dole sai da amincin mace saboda hakkinta ne kake cire mata jin daɗin kake watsan mata shi kana haramta mata jin daɗin to tunda hakkinta ne ai ba za a yi ba sai da yardarta maza kuma ya kamata su wanke wannan su gane akwai hadisai da suke magana akan azalu Abu Sa'id al-Khudri yace sun tambayi manzon Allah anil azl wanda Allah ya ce la alaikum an la taf'aluhu ma min nasmatin katabaha Allah fi sulbi abdin illa wa hiya kharijatun ila yawm al-qiyamah wale fi zaku iya yi amma ku sani cewa babu wani rai da Allah ya kaddara zai samu insha Allah sai ya fito duk azalan da namiji zai yi ya kiya bari maniyin sai haɗu da matarsa in Allah ya riga ya rubuta kafin ya fita daga jikin nata sai wani ya tsiyaya ya shiga jikinta sai ya faru kamar yadda muka faɗa ai a cikin ku mata akwai wanda ba allurar da ba a yi mata ba ba maganin da ba ta sha ba amma kuma me sai da ta ɗauki cikin ma min nasmatin ka'inatin kenan Tirmidhi ya rawaito hadisi Imam Ahmad ya rawaito hadisi Yahudawa suna ambaton azalu cewa al-ma'udatu sughra ne wani ɗan ƙaramin kashi da ne an tambaye manzo Allah akan yin wannan yace kazabatul yahud yahudawa sun yi ƙarya yace law arada Allahu khalqahu in Allah ya ga dama zai halice shi lam tastati raddahu baka isa ka hana matarka ta haihu ba duk yanda mijinki zai yi da wayo da dabaru na baya so ki haihu to in kin ga ba ki haihu Allah ne ya yarda kai ba za ki haihu ba kin san ana zuwa a daure mahaifan ma a je a dauki cikin a gefe abun mamaki sai a ce ai wance ni ne mamaki ne ce to yanzu a dauki ciki kuma a wajen mahaifa ce ai an samu matsala dan ma baya cikin mahaifan Allah ya riga ya faru kuma a hakan zai makale shi dai wai sai ya fito jariran zamani kenan sai hakuri Imam al-Ghazali Allah ya masa rahama a cikin Ihya Ulumuddin Imam al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin yayi bayanin dalilan da yasa wasu mutane suke hana kansu haihuwa na farko yace istibqa'u jamalil mar'ati wasamniha simaniha lidawami tamattu'a wasu suna kin haihuwa saboda wai a tsare kyan mace da kibar mace da lafiyarta saboda a ci gaba da cin moriyarta da amfanuwa da ita jin dai rayuwar dadin rayuwar aure kawai. Wasu dan wannan ne suke ita budurwa ce ita kyakkyawa ce yaushe za ta bari ta fara jego kawai sai ta shan magani da ƴan zamani a yau daga cikin uzurori da wasu mata yasa suke kin haihuwa shine istibqaul jamal wai a dawamar da a wanzar da cikin mace saboda ana ga haihuwa tana canja mace kuma haka din ne gaskiya dukkan yarinya budurwa insha Allah ki ba ta haihuwa biyu uku sai ta dan juya haka yawa wani abin da bai bayyana ba yanzu zai bayyana amma da tana budurwa tana yaddata duk abin da ga dama tana yi amma da ta fara haihuwa sai abin da Allah ya yi albarka ta sauka gida kenan an gane to ku daina yin wannan kuna hana kanku haihuwa saboda istibqaul jamal wa dawamut tamattu sannan abu na biyu mata in mace ta yi ciki tana shayarwa namiji baya jin dadin mu'amala da ita haka kai tsaye kamar yadda ba bai shayarwa ba a'a nono yana ta zuba tana shayar da yaro ta jika gadanta da nonon ya zuzzube rigarta din nonon yaro wani nono yana karni haka dai sai namiji ya je yana dan nesa nesa da mace a warin jego a daki wata in ta kama jego tana fara jego sati ɗaya na biyu in kin shiga dakin ta yanda kika san ja ba aka lullube sai dai ki ji daki yana gumus gum haka zaka ji daki yana tashi jego ni ne ta tambaya nace ina tambayar mata nace wai shi kan warin jego nan daga ina yake zuwa ne don Allah kashi suke yi ne su rufe a me suke na kasa ganewa ni a fahimta ta ina gaba wani dalilin da wai mace dan tana jego za ta bar dakin ta yana ta wani ni ba a fahimta ta ku yi kokari dan Allah zamani ya zo ku kori kazantar jegon nan da tunare ku kori kazantar jegon nan da yawan kula da jikinku yanzu in kin haihu ke ba yarinya bace in kin haihu ke ba yarinya bace ki tsaya ki kula da jikinki da sakacin da kike yi a lokacin baki haihu ba ko baki dau ciki ba miji yana ta hakuri yanzu kin haihu kuma kazanta ta daga ruwa ba wankan kirki saboda ta haihu ko tsifa ba ta gyaran kanta kullun sai dai rankwashin kai gab 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 kwarkwata ta ishe ki in kin cire dan kwalinki kanki baya ganuwa sai ki ga mai gidan ya je ho tsumma ya ce da Allah dan rufe kan kin cire in kin gama da mace mai gida kuna tare ba ki da dan kwali kin zo kina zirga-zirga ya dauko dan kwali ko zani ya ce dan lulluba baya son ganin abun ne kan bai yi ba ba a gyara kan ba ba a tsife shi tsifa mai kyau ba ba a sa masa mai ko zaitun ba ko relaxer ko conditioner ko wani gyaran gashi ba a gyara shi ba kitson wataƙila ya yi watanni yana neman rufe shekara wata biyar ɗin banza to ni matsalata da ku ba kwa so a gaya muku gaskiya ha wani abun mamaki ne a wajenku don kun bar kai ya shekara ba kitsa shi ba to a bar magana shikenan a bar zancen ai ba so kuke ba wata ta ce wannan tonan asiri malam da me yayi ka ba to shikenan ni dai shawara nake bayarwa dan Allah a rinka kula da kizo akai akai wata fa mai kitson ta fa sai ta tambaye ta yawanci bakin da ne baki zo kizo ba wallahi abubuwa sun yi yawa kan ne a ninki mai in ga ni ki ga mace in ta zo kitso sai an yi gayya har da ƴaƴanta fa ake hada ta ake tsifa fa saboda kan baya kwantuwa sai ki ji ana rike mun ta nan bangaren kikike rike mun nan yefa ka kikike tsifa sai ta hada da yara har da jikoki ma in suna zuwa ki ga wannan abin ba amma maza ga wanda suke kula da kitso akai akai da hannu ma wallahi wata ba ta sa kibiya cikin tsifa in ta fara warware shi ta nan bai haka ana hira tana zat 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 yanzu zaki ga ta warware komai da komai amma wata fa ina jin hadda kusa ake hadawa na rantsi da Allah akwai masu tsifa da kusa tsifar ma kusar ma doguwar nan irin tada wanda aka daina amfani da ita nemo min kusa ki gani wani irin kusa surmi yake a katon nan inci nawa ne ma ni Allahu alam ba a yi a sauraron gaba kuma ku je ku fara ku fara tsifa daga tare Allah shirye da ku Allah ya mana afuwa akwai wadanda suke tsarin hana haihuwa saboda jin tsoron nakuda haka Imam Al-Ghazali ya faɗa ita wallahi ba haihuwa ba bala'in nakudan nan ne da tazo tana bala'in nakuda ciki na murdawa ana cikin wahala ita ta haƙura akwai masu wannan khawfan min at-talaq kenan abu na uku akwai waɗanda su kuma yawan haihuwan ne ba sa so ƴaƴa da yawa ba ta son ƴaƴa da yawa ba ta so a zo gida a ga ƴaƴa rukucin kamar ƴaƴan kaji kansu ɗaya ita ba ta son haka wata matar gajiya ce ba ta so wallahi haihuwa yawan gajiya haihuwa wahala wallahi wanci na miki murna ke kan kin daina haihuwa ko ku yau ai cikin wahala kai baka kula da mai gida ba kai baka kula da ƴaƴa ba kai baka kula da kaza ba baka da hutu yaro yana maka kuka da daddare yaro yana maka kaza kaza to saboda irin waɗannan wahalhalu in suka hadu suka yi yawa sai mace ta ce za ta yi tsarin haihuwa ba laifi ce ba ta tsara in yaro ya dan yi kwari yayi lafiya jikinta ya dan huta ta dada daukan wani ciki wannan laysa manhiyan anhu ina fata ana fahimta ba a hana ba saboda duk abin da zai iya galabaitar da kai ya cutar da kai to ba laifi ka nemi hanyar da zaka samu sauki ka nemi hanyar da zaka samu sauki da shi ina fata ana fahimta haka Imam Al-Ghazali yayi bayani Allah ya masa rahama a cikin Ihya Ulumuddin malamai suka ce qillatul haraj mu'inun ala din rage wa mutum damuwa da kunci yana taimaki mutum akan addininsa yana takura wa mutum gaskiya ne yawan haihuwar wata haihuwar in ta yawa ke da kanki in kin ga matar da take wannan yawan haihuwar zaki tausaya mata to irin matar da ta shiga cikin wannan yanayi na yawan haihuwar nan akai akai kuma tana wahala ga matsin rayuwa ga waye in tayi tsari iyali wannan ba laifi bane kenan yana daga cikin uzuri da mace za ta iya hada kai da miji ina fata ana fahimta na daidaita haihuwar su tsakaninta da abokin zamanta namiji fa suka ce bai halatta namiji ya je ya daure mahaifarsa ai ko ya je ya yi wa kansa ya sa wa kansa me ya sa wa kansa wata igiya da zai daure kwaikwayen da za su hana shaihuwa ba me yasa haramun ne wai dan saboda wai wahalar rayuwa ya samu rayuwa mai daɗi shi ya daina haihuwa wannan haram ne ya za a yi ka ce ka yi imani da Allah kuma kana wannan tunanin Allah huwa razzaqu dhul quwwati al-matin Allah shine mai azurtawa kuma shine mai karfi da haka kada namiji yaje wannan ya cutar da matarsa ko namiji yaje fidiye kansa ba da izinin matarsa ba ki ta zama kina jira ashe shi kam yaje an masa yan dabaru na likitoci bai zai fata ba haihuwa ba kina nan kina zaune kina zaman jira ashe shi kam yayi nisa wannan duka haramun ne malamai suka faɗa Allah musu rahama kuma ya zama taghyiru khalqullah canja halittar ubangiji tabaaraka wa ta'ala sannan kuma lalata wata gaba a jikinka da Allah ya baka gabar haihuwa kaje ka lalata ta wannan bai da kyau akwai wanda suke so sa fa su je a musu wata illa a gaban nasu ba al'aurar ta su je a ko a yanke ta a yi mata wani abu dai haka ko a illata shi wannan babu hankali babu tunani a ciki kuma na gaya muku bai kamata hukuma ta sa baki akan harkar haihuwar mutane ba kayyade wa mutum ƴaƴan da zai haifa wannan ba aikin gwamnati bane tunda gwamnatin nan ba ita take daukar nan cin yaro da shan yaro ba kun fahimci wannan Allah ne yake ciyar da kowa yake shayar da kowa amma irin yadda ake a kasar China da kasar India wannan tsari ne na kafirci babu musulunci a ciki kuma gaskiya in siyasar mu ya kamata su yi kokari su kiyaye Allah ganar da mu gobe karatun mu na karshe da zamu tsaya akan wannan babin shine zubar da ciki gobe Laraba ne oh gobe Alhamis to malifi ma amsa muku shi a cikin fatawa sai mu saki sabon darasi zuwa ranar Juma'a insha Allah zubar da ciki zan yi kokari ne summary din sa hukuncen zubar da ciki a shari'a shin yaushe ake zubar da ciki ya halatta a zubar da ciki ko bai halatta ba shi ma ana yawan tambaya Allah ya mana afuwa Allah ya gyara mana halin mu Allah ya sa mu cika da imani Allah kuma shi ba da lada nagode kure Allah ya muku albarka wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh